الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك أخي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولا مسلاتي ميتالك البركة مسلاتي مغلقا لكينا جكين غلوم بوچي أجهر بوچي أولا يمتين لتنن يومنا أكو قوت رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وسلم أدوه دير الاليهدو دا أربعين شدا واندا كمائك داي داي دا uku ga watan uku miladiya 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda a yau zamu ci gaba da karatu akan aya ta 70. Bismillahir rahmanir rahim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am yaquluna bihi jin بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
الله سبحانه وتعالى أم يقولون به جنة وكما سنة و شينا دتبن هنكليني بل جاءهم بالحق يا زو مسني لقسكيا وأكثرهم للحق كارهون. Amma yawancinsu suna kin gaskiya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadat as-samawati wal ardu wa man fihin. Da a ce gaskiya za ta bi sarransu, da sammai da ƙasa da abin da yake cikin su da sun lalace. Bal atainahum bi dhikrihim, a mun zo musu ne da abin da yake sharafin su, daukakar su, abin alfaharin su. فهم عن ذكرهم معرضون. أما سو ما سبجري و أبن ديك نوككا غريسني. أبو بوان دا الله سبحانه وتعالى يكي وكافري إنكاري دشي. أبو بوان قداهدو وندن فاركوان كراتم ومكفار جنسو. الله سبحانه وتعالى يكي أفلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول شن بسيتنا نيمي زلفي بني قمد القرآن شيسا بصفهن شيشبا دون هكا سكا كافر شيمسا أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين قوكما أبند يزومسو بيزو وإيا ينسو نفركومني شيسا بصصن أبند النبي يزومسو دشيبا dan ba a taba samu wani wanda ya taba zuwa da irin shi ba. Am lam ya'rifu rasulahu, ko kuwa ba su san manzon nasu bane. Fahum lahu munkirun, don haka su ba su tantance da shi ba. Waɗannan abubuwa guda uku, sai na hudu, am yaquluna bihi jinna, ko kuma suna cewa yana da tabin hankali. Wato waɗancan abubuwa guda uku da Allah subhanahu wataala ya faɗa, ko ɗaya bai zama hujja da za ta sa su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Da farko dai alqur'ani maganar Allah ce, kuma gaskiya ce. Da sun tsaya sun yi duba na tsanaki akan ta, babu abin da zai sa su kafirce alqur'ani, domin alqur'ani ya musu ƙalubale cewa su kawo wani abu katankacin sa. Idan suna ganin cewa maganar dan adam ce, maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, shi ya tsara abu, to su ba su tsara irin tama da su kawo. Babu wani wanda iya tarbar wannan kalubale, ko ya iya aiwatar da abin da Allah subhanahu wataala ya nema a yi. Kaga kenan da sun tsaya sun yi tunani akan wannan wannan kadai ya isa ya sa su yi imani. Sannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ai ba shine farau ba, akwai annabawa da yawa da suka wuce a gabanin sa, kuma su ba sun zo da irin wannan gaskiyar da ya zo da ita na abautawa Allah shi kadai, ayi imani da ranar lahira a dokokin Allah, kuma sun yadda da cewa akwai annabi Ibrahim da annabi Isma'il wanda suke tutiya da cewa su jikokin su ne. Don haka kaga dai ashe ba shine farau ba, saboda haka ba maganar cewa ya zo musu da abin da bai taba wato ba taba kawo wa iyayensu irinsa ba. Sannan am lam ya'rifu rasulahum, basu san manzon nasu bane, sun san shi, sun san shi sarai, suna masa yabo yabo mai zurfi mai nisa a lokacin da yake tare da su kafin ya ce annabi ne shi. Suna kiran shi da amintacce mai amana mai gaskiya, sun san shi da halaye na kwarai na kwarai, to saboda haka kaga ashe ba su jahilce shi ba. To wataƙila suna iya cewa eh mun san shi a lokacin da yake matashinsa har zuwa lokacin da ya ce an masa wahayi, ai da farko mun san shi mutum ne wanda yake da kamala da kaza da kaza, to amma mutum zai iya canzawa, saboda haka yanzu muna tuhumar cewa ya samu tabin hankali ne, saboda haka yana da kamalar da aka ce yana da ita, mai gaskiya ne, mai amana ne, mai cika alkawari ne, mai sada zumunci ne, mai tausayi ne, duk muke da, amma kuma yanzu wani abu ya faru tare da shi, shi ne ya samu taɓin hankali, wannan shi ne da'awar da suka da watakila za su dawo kanta bayan duka waɗancan abubuwa ba su zama hujja da za ta sa su ƙi yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Su da maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da taɓin hankali. Taɓin hankali, hankali wata na'ura ce a tarin ɗan adam wacce take saisaita masa al'amuransa, take sa shi ya gane abu mai amfani don haka ya rike shi ya aiki da shi, ya gane abu marar amfani ya guje shi. Wannan kwakwalwa ita take saisaita mutum ya iya hawa kan turbar da take daidai, ya guje wa abin da zai cutar da shi, ya rike abin da zai amfane shi. To yadda aka samu sakwarkwacewar wannan na'ura ta hankali a tarin ɗan adam, to abubuwansa duk za su juya, sai ka ga yana yin wasu abubuwa waɗanda za su cutar da shi, sai ka ga yana watsi da abubuwan da za su amfane shi. To yanzu suna tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da cewa mu'allamun majnun, koyar da shi aka yi kuma yana da taɓin hankali. To shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa to wannan ita ce abin, wannan shi ne abin da kuke faɗa game da shi, tare da cewa kuma kun sani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta ku da shi na gaskiya, abin da yake kiran ku zuwa gare shi, babu wani abin da yake kama da ɗabi'ar mai taɓin hankali. Taɓin hankali ba zai zamo a bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa ba. A ɗauke batun kaɗaita Allah, a ɗauke batun annabta, a dawo a dube shi a matsayin shi na mutum wanda kuka san tasowarsa a cikinku. Shin akwai wani abu da kuka ga yana yi wanda ya yi kama da na masu taɓin hankali? Babu shakka ba su taɓa ganin wani abu da ya fito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a aikace ko ya faɗa a maganganunsa wanda ya kama da ayyukan masu taɓin hankali, ba su taɓa ganin wannan ba. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da shi na nutsuwa da hangen nesa da sanin ya kamata, suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallam, ba su rabu da shi ba, bal ma ƙara samun hankali ya yi fiye da wanda da yake da shi bayan an masa wahayi, ƙara samun wata nutsuwa ya yi fiye da wacce da yake da ita, ƙara samun wani hangen nesa ya yi fiye da wanda yake da shi. Saboda haka a duka ɗabi'un da yake da su masu kyau, ƙaruwa suka yi ba raguwa suka yi ba. To ta ina ne za ku ce ba wato yana da taɓin hankali? Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu da wannan martani, ya nuna musu dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan zanzan basu canza ba yace nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yusiru bi ayyikum al maftun Allah ce nun wal qalam nayi rantsuwa da al qalami wa ma yasturun da abinda suke rubutawa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci bane saboda ni'imar da Allah ya yi maka kai ba bai taba hankali bane saboda ni'imar dan da Allah ya yi maka wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma kana da ladan da ba zai yanke ba wa innaka la ala khuluqin azim kuma kana bisa halaye na kwarai masu girma saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifatta da shi na kyawawan halaye kyawawan dabi'u ai ba su canza ba inda mahaukaci ne ko mai tabin hankali ne inda yana da hankali ya samu tabin hankali to ai za a gani tattare da shi mutumin da yake da hankali sai ya zanto ya samu tabin hankali kowa zai fahimta za a gani za a ga yana fisge-fisge yana jefe-jefe yana doke-doke yana fasdin wasu maganganu na sambatu marasa kan gado duk waɗannan abubuwan za su bayyana tare da shi idan har ya samu tabin hankali wanda ku dai ba ku ga wani abu irin wannan tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka abinda kuke da'awa na rashin hankali wannan ba gaskiya bane Allah subhanahu wataala ya ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin ashe ba za su yi tunani ba sahibin su ba ya da tabin hankali shi ba wani bane face mai gargadi kuma mai bayyana gargadinsa a wani gurin Allah ce wa ma bi sahibikum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun sahibukum ba mai tabin hankali bane a wani gurin yace qul inna ma a'idhukum bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid Allah ce qul ka ga ya musu inna ma a'idhukum bi wahida abu ɗaya tak nake muku wa'azi da shi an taqumu lillahi ku tsaya dan Allah masna bibbiyu ko kuma ɗaya masna wa furada bibbiyu ko ɗaya subba ta tafakkaru sannan ku yi tunani ba bi sahibikum bin jinna sahibinku baya tare da tabin hankali in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid shi mai gargadi ne kawai gare ku gaba da azaba da take nan gaban ku azaba mai tsanani da take gaban ku Allah ya kira wasu cewa su tsaya dan Allah su yi tunani mutum ya tsaya tare da dan uwansa su hada tunaninsu su hada fikirarsu waje guda ko kuma mutum yana ga cewa haduwa da wani zai hana shi tunani a natse to ya je ya yi tunaninsa shi kadai ku duba wanda kuke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake ta kiransa da sahibuhu ba bi sahibikum Allah ya kira shi sahibinsu abinda ake nufi da sahibi wanda yake tare da su wanda ya tashi a cikinsu suka san shi sarai suka lizimce shi ya lizimce su suna tare da shi ba inda ya taba fita ba inda ya taba zuwa saboda haka ya zama tare da su na jikinsu shi yasa Allah ya kira su sahibu ce ma bi sahibikum bi jinna wannan ma abokin naku wato sahibin naku wanda yake tare da ku baya da tabin hankali saboda haka kaga wannan magana ce wanda suna fadar ta amma su ma sun san ba gaskiya suke fada ba shi yasa lokacin da Quraishawa suka taru a gaban Al-Walid ibn al-Mughira akan cewa gashi aikin hajji yana matsowa larabawa daga wurare daban-daban kabilun larabawa daga kasashe daban-daban za su zo aikin hajji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai tarye su domin ya tallata musu almusulunci don haka suna neman ya ba su shawara wace kalma za su rika faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai sa larabawa su guje shi saboda haka suka zauna ya ce to me kuke gani suka ce za mu ce matsafi ne ya ce kai mun san matsafa da irin abubuwansu da irin aikin su abubuwan da annabi yake fada da maganganun sa ba su yi kama da matsafa na matsafa ba suka ce to bice mawaki ne yace mun san waka kala kala iri iri rajizahu wa maqbudahu wa mabsutahu kala kala ba waka da ba mu sani ba amma abinda annabi yake karantawa na alqur'ani bai kama da waka ba suka ce to bice boka ne ce mun san sabbatun bokaye abinda yake fada bai yi kama da bokanci ba ce to mu ce mahaukaci ne ce kai ina ai mun san fisge fisge mahaukata dabi'unsa ba su yi kama da na mahaukaci ba suka ce to bai za mu ce ce to ina gane ku ce kawai matsafin ne saboda shi matsafi shi ne yake raba mutum da ɗan'uwansa saboda haka yana raba ɗa da uba yana raba mata da miji saboda haka mu tafi akan cewa matsafi ne shine wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin nan akan sa zarri wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mabduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla har zuwa karshe shine al-walid ibn al-mughira kaga su shi da kansa da suka ce mu ce mai tabin hankali ne yace ina halayensa da ɗabi'unsa ba su yi kama da na masu tabin hankali ba ashe kaga abin da suke faɗa su ma sun san ba gaskiya ba ne ƙarya suke yi shi yasa Allah ya ce bal ba haka ba ne ja'ahum bil haqqi ya dai zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun yawancinsu kuma ba sa san gaskiya wannan shi ne dalili kawai na jifansa da taɓin hankali na yarfa masa wato hauka saboda kawai ya zo da gaskiya gaskiyar da ya zo da ita ita ce ba sa so to bai za su yi su ɓata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a ƙiƙar ba shi ne su jefe shi daga da taɓin hankali bai taɓin hankali ba zai taɓa zuwa da irin gaskiyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya wadda farkonta ita ce tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tabbatar da cewa akwai ranar alkiyama akwai hisabi ya zo da sauran hukunce-hukunce na shari'a iri-iri waɗanda Allah subhanahu wataala ya saukar masa da su lokacin da yake makka kamar umarni da a yi sallah a yi zakka a sada zumunci mutum mai daraja a bashi darajarsa mutumin banza a tsawatar da shi a hana shi aikin banzansa haka nan ya zo musu da abinda zai haɗa kansu su zama al'umma ɗaya shi ne tauhidi abinda zai sa su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya ya zo musu da abinda zai daidaita kowa da kowa a gaban gaskiya ta yadda kowa ne yake da haƙƙi a bashi haƙƙinsa kowane ne yake mara gaskiya a nuna masa rashin gaskiyarsa ya zo musu da kira zuwa ga a guji dukkan wani aiki na alfasha a guji duk wani mummunan aiki a guji zina a guji sata a guji ta'addanci a guji kashe rai ba tare da haƙƙi ba ya zo musu da abubuwa da suka danganci girmama ko kuma taimakawa wanda yake buƙatar taimako taimakon mai rauni taimakon baraya taimakon miskini da sauran abubuwa da dama da ya zo musu da su ya zo musu da yaƙar wato ta'addanci da zalunci da irin wato binne ‘ya’ya mata da suke yi abubuwa waɗanda suke a zamanin jahiliya don annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da haɗi ga wannan abubuwa wadda ita ce gaskiyar da ya zo da musu da ita mai irin wannan kira zuwa ga irin wannan gaskiya ta yaya zai zama mai taɓin hankali ba za su taɓa haɗuwa ba da taɓin hankali da wannan abin da ya zo yake gaya musu da shi ne duniya za ta tsayu rayuwa za ta tafi da wannan ne ake gina rayuwa kuma haka ya zo ya same su suna rayuwa kamar dabbobi ba wanda ya san haƙƙin wani kowa na iya cutar da wanda ya san ya fi ƙarfinsa ba wani wanda za a kai koke wajensa ya iya tsayawa ya kwato maka haƙƙinka in kana da ƙarfi ka kwaci haƙƙinka in kana da ƙarfi ka nuna ƙarfinka akan wanda ka fi ƙarfi saboda haka ya zo musu da abin da shi ne za su zama al'umma wayayya al'umma da za ta gina duniyar ta da lahirar ta to wanda yazo da irin wannan gaskiya ta yaya zai zama mai taba hankali bal shi yasa Allah ce bal wannan magana su bariyanta ja'ahum bil haqq yazo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqq karihun amma yawancin su ba sa san gaskiya da yawa sun san abin da yake fada gaskiya ne sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaryaci bane kamar yadda Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ya ce haqiqa mun san innahu la yahzunuka alladhi yaqulun abinda suke fada maka yana bakanta maka rai Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun sani muna sane da cewa abinda suke fada maka yana bakanta maka rai ce maka bawaki ce maka boka ce maka bai tabin hankali mun san wannan abin yana damunka Allah ce fa innahum la yukazzibunka sai dai ba wai da gaskiya suna daukaka a makaryaci bane sun san kai ba makaryaci bane kai mai gaskiya ne walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun az-zalimai suna jayayya ne kawai da ayoyin Allah haka da yawa daga cikin su sun san abin da yake fada gaskiya ne kamar yadda annabi Musa ya gaya wa fir'auna da kad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ce ka san ba wanda ya saukar da waɗannan hujjojin sai ubangijin sammai da ƙasa haka annabi Musa ya ce wa fir'auna ka sani wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suna dai jayayya da gaskiya ne amma a ransu sun san gaskiya ake gaya musu suka keɓe su kaɗai sun san abin da ake gaya musu gaskiya ne ita gaskiya tana da haske ko ba ka san ta zaka hago haskenta sai dai ka kita ba wai dan ba gaskiyar ba ce sai dan ba ta yi daidai da san ranka ba anan ubangiji ya ce wa aktharuhum lil haqq karihuna yawancin su ba sa san gaskiya Allah sai ya ce yawancin su domin a cikin su akwai waɗanda ba wai kin gaskiya ce ta sa ta kai suka kimani da annabi sallallahu alaihi wasallam su imani da shi ba ko dan ba su fahimce shi ba daga baya suka fahimce su suka yi imani da shi ko kuma sun kin imani da shi saboda suna ganin cewa yin imani da shi din zai da rage musu wata daraja da suke da ita ko ku a'a zai sa su bar abun kunya irin abin da kawunsa Abu Talib bai imani da shi ba ba wai dan bai fahimci abin da annabi yake faɗa musu gaskiya ba ne ya sani ya fahimta amma yana ganin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba addinin tauhidi a matsayinsa na dattijo a cikin gidan Banu Hashim yana kamar zai bar abun kunya bayan mutuwarsa za a rika cewa dattijo tsofai da shi ya saki addinin iyaye da kakanni ya kama addinin wani matashi saboda kada a bar ya bar wai kada ya bar abun kunya shi yasa yake imani da annabi amma ba wai dan bai san abin da annabi yake faɗa gaskiya ba ne yana cewa fa wallahi laula an aji'a bi subbatin tajurru ala ashyakhina fil qaba'ili idhan lattaba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr jiddan ghayra qawli at-takhadhuli yake cewa na rantsi da Allah laula an aji'a bi subbatin baraka in zo da abin da zai zama abin Allah wadai ba tajurru ala ashyakhina fil qaba'ili abin da zai bar ya jawo wa dattawan cikin mu a cikin kabilu a rika ambatan mu ana cewa mun yi abin kunya a matsayin mu na dattawa idan lattaba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr da ba dan haka ba da mun bi shi a kowane yanayi a kowane lokaci da ba za mu su gaya masa maganar da za ta nuna mun banzantar da shi ba da ba za mu banzantar da shi ba kaga wannan magana ta shi tana nuna cewa ya fahimci abin da annabi yake faɗa gaskiya ne ba kuma kinta ya sa ya ƙi a'a kada ya bar abin kunya shi yasa lokacin da ya zo barin duniya yana cikin rashin lafiya yana kan shimfiɗarsa aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib can kwance rai a hannun Allah ya je ya same shi tare da wasu manya daga cikin Qurayshawa suna tsaye a kansa ya je ya ce ya baffana ka ce la ilaha illallah ahajju laka biha inda Allah zan maka hujja da ita a gaban Allah. Su kuma waɗannan suna ta gaban sa suna ta cewa da shi yanzu ka bar addinin kakanka Abdul Muttalib, shi addinin kakanka Abdul Muttalib yanzu zaka bari zaka ki? Annabi ya faɗa su ba su faɗa. Karshe dai yace huwa ala billati Abdul Muttalib, zai mutu akan addinin babansa Abdul Muttalib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji damuwa sosai. Allah ya kwantar masa da hankali ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Shiriya ta Allah ce, ba kai zaka shirya da wanda kake so ba, Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Saboda ko kana son shi, idan ba mu so shi da shiriya ba, ba mu so ya shiriya ba, ba zan shiriya ba. Shiriya tabu ce. To saboda haka ne Ubangiji anan yace walakinna yake cewa aktharuhum lilhaqq karihuna, saboda a togace waɗanda su ba wai ƙin gaskiyar ne ya hana su ibadi ba, wasu dalilai ne can wanda suke ganin za su hana su ibadi. Allah ce walau taba alhaq ahwa'ahum, da ce gaskiya za ta bi san zuciyarsu san ransu, لفسدت السماوات والارض ومن فيهن, دا سمي دا قسا دا ابين دا يكي چكين سو لكا سلالة چي, دا اچي كسكيا ذات بس سو يسو ينزكا تنسو, سو يسو ينزكا تنسو مرا سا كيو كما دا بان دا بان, سو يسو ينزكا تنسو مرا سا كيو كما سنن دا بان دا بان, كوا دا إرن سنزو چيسا سنزو چيسا باريني تي دي 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 نوان سبا. To da a ce gaskiya za ta zo daidai da san ransu, to ka gaya mun yadda rayuwa za ta yiwu ko kuma za ta kyautatu da rayuwa ta lalace? Da san zuciyarsu za a bi, gaskiya za ta zo ne da san zuciyarsu abinda ransu yake so. To da abinda za a yi kira zuwa gare shi shine shirka, a bauta ba wani ba Allah ba, a yadda da cewa Allah ba ɗaya ba ne, ko abin bauta ba ɗaya ba ne, ababen bauta ne da yawa. A bar kowa ya bauta wa abin da yake so ya bauta wa, to da kuwa haka gaskiyar ta zo kuma a haka aka tafi babu tauhidi a bayan ƙasa, to da sama da ƙasa za su lalace, don sama da ƙasa ba za su rayu ba sai da tauhidi, sai da tauhidi a bayan ƙasa. Rana da ba zaman ƙasa gaba ɗaya babu tauhidi a cikinta, to kiyama kenan. Allah zai daɗe ƙasa da abin da yake cikinta duka, za ta lalace. Law kana fihi ma'arihatun illa Allah lafasadata, Allah ce da a cikin sabbai da ƙasa akwai wasu ababen bauta na gaskiya ba bayan Allah, a ce su ma ababen bauta ne kuma na gaskiya ne ba Allah ba, to sama da ƙasa za ta lalace. Saboda ba zai yiwu ba a samu masu iko biyu daidai wa daidai a guri ɗaya kuma a zauna lafiya, ba zai yiwu ba. Ce suna da iko iri ɗaya, a ce a Bauchi akwai gwamna biyu kuma kowanne yana da cikakken iko, ka gaya mai da Bauchi za ta zauna lafiya? Kowa da magoya bayansa da abubuwan da suke so, wanda ya zo ya ce shi yana so a rushe nan zai titi, wanda ce shi ko ba yadda a rushe ba, kaga za a yi faɗa. Wanda ya zo ya ce shi ga bajet abin da yake so ya iba alalitar gwamnati, wanda ya ce ba za a iya wannan kuɗin ba, ya yi yawa. Saboda haka za a yi ta rigima ne, aka fara rigima kuma shi kenan sai fashe-fashe sai ƙone-ƙone sai kashe-kashe, shi kenan rayuwa ta lalace. To wannan ɗan adam ma kenan ɗan uwansa ɗan adam, wanda ɗaya zai iya burkushe ɗaya, za a iya faɗa ɗaya fi ƙarfin ɗaya ya ƙwace komai a hannunsa. To ba ballantana kuma alloli guda biyu masu iko iri ɗaya, wanda kowannensu zai iya cewa kun fa ku, to gaya mai yadda rayuwar za ta yi. Wanda ya ce shi daga yamma yake so rana ta fito, daga gabas yake so rana ta fito ta faɗa a yamma, wanda ya ce shi daga yamma yake so, to ka gaya mai yadda rana za ta fito. Wanda ya ce shi yana son a yi ruwan sama bana, wanda ya ce shi ba so a yi, wanda ya ce yana so a sabar da fari, wani ce baya so. Don haka samu daidaiton ƙudura, ƙudura ta zama daidai wa daidai ta yadda wanda yake da iko, wanda yake da iko, to ko bai lalacewa zai saboda haka kaga ashe dole a sabo abun bauta guda daya to haka nan annabcin kansa da a ce zai bi san zuciyar su a ce abinda suke so wanda suke so shi za a ba wa annabci to nan suna iya duba wani kasurgumin kafiri su ce shi suke so a san shi ne annabi wani ya ce Abu Jahl yake so a zama annabi wani ya ce Abu Lahab to kaga ba yadda za a tabbatar da addini in ya zama Abu Jahl shi ne annabi ta yaya za a yaɗa gaskiya ba za ta yiwu ba za ta yiwu ba shi ya sa lokacin da suke cewa laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me ya hana ba a saukar da wannan alqur'anin akan wani babban mutum daga cikin garuruwan nan biyu ba wato makka ko daifa me ya hana ba a sa al-walid ibn al-mughira shi ne annabin ba me ya sa ba a ce urwa ibn mas'ud al-thaqafi a daifa shi ne annabin ba alhalin yana kafiri yana mushriki yana kiran wani ba Allah ba ya yarda da dukkan abubuwa da ake na jahiliya kuma shi ne manzo التي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون التي أهم يقسمون رحمة ربك سوسكي ربا رحمة أبنجة كني سوسكي ربا أنبتا سجي أبا وانا أهانا وانا أهانا وانا أبا وانا سوسكي hatta rayuwar su ta yau da gobe wani ya zama mai arziki wani ya zama bashi da shi wani ya zama basaraki wani ya zama talaka mu ne muka yi wannan mu muka rarraba muka ba su muka sa wasu suka zama masu yi wa wasu hidima saboda haka Allah subhanahu wataala bai bar wannan a hannun mutane su yi yadda suke so ba su nada wanda suka ga dama su sauke wanda ba sa so inda an yi haka to abubuwa za su lalace da ce abinda Allah yake bayarwa na arziki ya danka taskokin arziki gaba daya ya danka wa dan adam ya ce shine zai raba arzikin ya ba wanda yake so ya hada wanda yake so to da an ga wato bakan ruwa law antum tablikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura ce da a ce ku ne kuke rike da taskokin ubangiji la amsaktum da kun rike kun tsoke bakin aljihu kun yi tsume da tanadi wai gudun kada ku bayar ya kare ce foreign reserve din yana yin kasa ba yana yin kasa a rike matsa bakin aljihu Allah ce wa kana al-insanu qatura dan adam mai ciwon wato rowa ne mai mabako ne marowaci ne wajawa uhdirat al-anfus ash-shuh to saboda haka da a ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya komai na gaskiya yana bin abinda mutane suke so ne to da rayuwa gaba ɗaya ta lalace dan adam a bisa dabi'ar da Allah ya yi shi da ita dabi'a ta jahilci da zalunci zai so ya zalunci saboda san zuciya ita san zuciya abin da ake cewa san zuciya abu ne wanda ka san ba daidai ba ne amma kuma shi kake so shi ne san zuciya abin da ka san ba daidai ba ne amma shi kake so shi mai san zuciya ba zai so a yi masa mu'amala da san zuciya ba mai san zuciya ya san ƙarya ba ta da kyau amma zai iya ba wani ƙarya saboda san zuciya amma fa shi ba zai so a yi masa ba mai san zuciya ya san zalunci ba ya da kyau shi ba zai so a zalunce shi ba amma shi zai so ya zalunci wani mai san zuciya ya san cin amana ba ta da kyau shi ba zai so a ce ga wani ya ci amanarsa ba amma shi zai ci amanar wani to wannan ita ce san zuciya alhawa shine abin da ka san gaskiya ne kai ba za ka so ba amma kuma ka so kai mu wannan shi ake cewa san zuciya to waɗannan mutanen da a ce gaskiyar za ta zo yadda suke so a bar su su ci gaba da kafirci su ci gaba da shirka su gaba da sawa Allah kishiyoyi a bar su su ci gaba da zalunci a bar su su ci gaba da kashe rai ba bisa haƙƙi ba kawai idan kabila ta jima ta da kuɗi shikenan sai tara mayakanta aje a dirba wata kabila mai rauni a kwace kai a kwace dukiyarta shikenan an kwaci ganima an kwaci banza a bar su su ci gaba da wannan a bar su su ci gaba da kashe ƴaƴa mata wannan shine san zuciyar da Allah zai bar mutane su ci gaba da rayuwa akan haka ka gaya mun yadda duniya da sama da ƙasa za ta zauna lafiya ba ta zauna ba yana daga cikin abin da san zuciyar su yake so ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ce suka sanya mala'ikun Allah waɗanda bayansa ne suka sanya suka maida su mata afa asfaqakum rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azima to da a ce a yadda su suke so ne gaskiyar da annabi zai zo da ita yazo yana karanta musu cewa mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to kaga duk abin da aka ce dan Allah wanda aka ce shi dan Allah ne an ce shi Allah ne tunda duk abin da ya fito daga wani jinsi shi ba wani jinsi ne in ka haifi da kai mutum ne dan ka ba mutum ne in akuya ta haifi ta akuya ce dan ta ma akuya ne in jaki ya haifi jaka ta haifi jaki ita jaki jaka ce shi jaki ne ko saboda duk wani abu da ya hayu ya hayyafa daga wani jinsi shi ma ya zama wannan jinsin to kaga duk abin da aka ce dan Allah ne shi ma menene shi ma Allah ne to da zarar aka samu alloli da yawa kuma to wannan da muka ce za ta faru a baya ita ce za ta faru tsarin tafiyar da duniya bisa wani tsari mai kyau mai ban sha'awa duk zai rushe sannan a yadda su suke so a ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mala'iku din suna iya saɓon Allah Allah subhanahu wata'ala kuwa a yadda ya yi su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa saɓa wa Allah umarnin da ya yi musu kuma ba sa wuce iya umarnin da ya yi musu ba su saɓa masa ba su ƙi in kuma sun tashi ba za su wuce umarnin da ya yi ba shi ne wa yaf'aluna ma yu'maru to idan yadda su suke so ne mala'ikun nan su yi ta saba wa Allah su yi abin da ba a sa su ba to ka ga mun yadda rayuwar za ta yi ta daidaita idan mala'iku da Allah ya wakilta musu ayyuka akwai mala'ikun da suke daukar rai akwai mala'ikun da aka wakilta musu ruwan sama da fitar da tsirrai da waye da waye da waɗanda suke kula da halittu da masu rubutu a ce suna saba masa ka ga mun yadda rayuwar za ta yi ba za ta yi ba saboda haka shi yasa Allah ce la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna wa man fihinna sura mala'iku da sauran halittu da suke kasa sannan goban din da duk da cewa tana nuna mai hankali marar hankali ma zai shiga karkashin goban min babit taglib saboda haka dabbobin mu da suke tare da mu waɗanda mu ne muke kula da su mu muke tafiyar da lamurran su muke kula da su muke tsayar da su inda duk ya kamata a tsayar da su idan ya zama da mu kanmu ba mu da alƙibla abinda muka ga dama muke yi to ka gaya mana yadda za mu tafiyar da dabbobin su ma za su lalace shi ya sa Allah ce wa man fihinna da dukkan waɗanda suke bayan ƙasa ba za su rayu ba za su abinda rayuwarsu ba za su tsaya ba domin sama da ƙasa ba za ta tsayu ba sai da gaskiya malaman tafsiri sun yi saɓani wajen tantance alhaqqu a cikin wannan aya bal ja'a bil haqqi walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum alhaqqu dinnan bai ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce alhaqqu ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shine alhaqqu zalika bi anna Allah huwa alhaqqu Allah shine alhaqqu to walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum da a ce Allah wanda shine alhaqqu zai bi soyayyan zukatan su la fasaratis samawati wal ardu wa man fihinna ace abinda duk suke so shi Allah zai yi su kuma abinda suke so ba mai kyau bane kuma Allah zai yi wannan abu mara kyau to da sama da ƙasa ta lalace da abinda yake cikin su wasu kace alhaqu anan ana nufin alhaqu alladhi huwa diddul batil ana nufin gaskiya saboda can baya Allah ce wa aktharuhum lilhaqq karihun yawancin su ba sa san gaskiya to alhaqu anan ana nufin gaskiya da a ce gaskiya wanda ita ce alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya ce afalam yadabbaru alqawla da a ce a gaskiya da alqur'ani yazo da ita za ta tafi a bisa san zuciyarsu la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin sai Allah ce bal ataynahum bi dhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun a abin da yazo musu da abin da yake alfaharin su ne sai dai su masu bijirewa abin da yake alfaharin su Allah subhanahu wataala yana bayyana musu cewa alqur'ani da Allah ya saukar musu daukaka ce gare su rayuwar larabawa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bakin komai take ba al'ummomi da yawa sun huce su a ci gaba ba za ka hada su da al'umma ta farisa ba ko al'umma ta rubawa ko al'umma ma ta irin indiyawa da sauransu sun huce su wajen samun wayewa da ci gaba da rayuwa ta birni su suna rayuwa ne ta badawa rayuwa ne ta sahara rayuwa ce da aka gina ta akan kai harhare ba su san wani abu ba wani tsari wanda suke tafiya akan sa ba su da wani shugabanci guda daya ko da zaka ji ana cewa sarkin Makka sarki a sarki da je ka nayi ka a ce Abu Sufyan shine sarkin Makka zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sarki a Makka shine Abu Sufyan gidan Banu Umayya sarauta take amma fa wannan sarki da je ka nayi ka ba ba zai iya aje karaya ci ka tsallaka ba baku ga ba aka hada kudin fatauci shi yake aika ba shi yake tafiya da fatauci idan za a sarki kai za a rika aikin ka ka je ka samu kudi ka zo ka rarraba saboda ka sarauta ce ta je ka dai ka kawai dai ana rai cewa sarki ne saboda ka ba su san wani tsari guda ba kabiliya kabilanci shine kawai suka rayuwa akan sa kowace kabila tana mamaki kabilar ta kowa yana rike kabilar sa ne saboda haka yana alfahari da kabilarsa idan aka taba kabilarsa kowane ne zai yaki akan kare kabilarsa ko tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya la yasaluna akhahum hina yadubuhum ila alqitali ala ma qala burhana idan za a ce kabilarsa ta ce zo ka fita yaki kawai za ta zai fita ba maganar ya tambayi saboda me zai fita yaki da gaskiya ko ba gaskiya ba ruwansa to irin wannan rayuwar suke yi a lokacin da Allah subhanahu wataala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani qur'anin nan zai saita musu rayuwar su ne gaba daya zai sa musu wani tsari ne wanda dan adam bai taba gani irin sa ba tsarin rayuwa tsabantakewa sanin haƙoƙi tsarin shugabanci tsarin tattalin arziki tsarin tarbiya babu wani bangare na rayuwa da alqur'ani bai shigar da tsare-tsaren sa ba saboda haka Allah ya kawo musu wani abin da shi za su daukaka shine alqur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun Allah ce hakika mun saukar muku da littafin da daukakar ku take a cikin sa yanzu ba za ku hankalta ba Allah ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun shi alqur'ani daukaka ce gare ka daukaka ce ga mutanenka kuma za a tambaye ku akan wannan saboda alqur'ani ya zo ya daukaka al'ummar larabawa kuma lokacin da suka rubuta alqur'ani sun samu daukaka lokacin da al'ummar musulmi suka rubuta alqur'ani sun samu daukaka a duk duniya labarin su ake sai da suka kai manyan kasashe dauloli na wancan lokacin da ake ganin babu kamar su a karfin tattalin arziki babu kamar su a karfin soja sai da al'ummar musulmi a wannan lokacin sai da suka kai wadannan dauloli kasa daular Farisa da Rumawa ba dan wani abu saboda darajar wannan littafin da Allah ya ba su littafi ne wanda yake dauke da daukakar su to amma saboda jahilci sai suka yi watsi da wannan fawo ba zikrihim mu'ridun suna bijirewa abin da yake sharafin su ne daukakar su ne wasu daga cikin malamai sun fassara az-zikr anan da ma yutadhakkaru bih abinda da shi za a wa'azantu shi ne alqur'ani la nahnu lazzanna dhikra wa inna lahu lahafizun sauraka adh-dhikr shi ne alqur'ani shi kuma alqur'ani da shi ake wa'azantuwa da shi za a wa'azantu sauraka anan an jingina dhikrihim an jingina masdar ne ila maf'ulihi wato mun saukar maka da alqur'ani wanda zaka yi musu wa'azi da shi فذكر بالقران من يخاف وعيد كاي وعزي ده وانا القران ga wanda yake tsoron darko na ko kuma a abinda suke tambaya ne ina ma an saukar musu da littafi kamar da aka saukar wa da na farko da sun yi imani sun bi Allah subhanahu wa ta'ala sun yi aiki da wannan littafi law anna indana dhikra min al-awwalin lakunna ibadallahi al-mukhlasin suna cewa law anna indana dhikran min al-awwal ina ma muna da mu ma littafi irin da mutanen farko irin littafin da aka bawa annabi Musa da annabi Isa ina ma mu ma an bamu irin sa la kunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zama bayin Allah wadanda ake tsarkake su to sai ga alqur'ani ya zo musu fa kafaru bihi fa sawfa ya'lam sai suka kafirce masa Allah ce da sannu za su sani saboda haka Allah ya saukar musu da abin da zai samu su daukaka zai samu su daraja amma su bijire masa ba san da al'umma za ta samu darajar ta za ta dawo daukaka ta za ta dawo sai ta koma ga koyarwar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan muna so mu dawo da darajar mu da haibar mu da mutuncin mu a duniya shine mu zo mu rike alqur'ani da sunna mu yi aiki da koyarwar da Allah subhanahu wataala ya yi mana a cikin littafin sa da wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar a sunnarsa idan ba za mu rike wannan ba to duk wani wulakanci duk wani gaskanci za mu ganshi al'ummar musulmi na farko lokacin da suke rike da waɗannan abubuwa guda biyu sun samu daukaka amma tun daga lokacin da suka yi watsi da waɗannan abubuwa guda biyu suke ta ganin ci baya a rayuwarsu suke ta ganin gaskanci har aka zo ga yadda yanzu ake rayuwa al'ummar kafirai duniyar kafirai sai wuce akan duniyar musulmi saboda sun saki abin da shi zai ba su kariya shine alqur'ani sun saki karantarwa amma ba sa san ana ambatar musu alqur'ani tun da musulmi zaka zo kana karanta musu alqur'ani fuskar sa tana yabutsewa yaji kamar kana watsa masa ruwan zafi baya san yaji karatun alqur'ani ballan tana yaji wa'azi a haka kuma yace ba zai rayuwa ta wulakanci ba dole ne zai rayuwa ta kaskanci daukakar al'ummar musulmi shine alqur'ani shine rayuwarsu shine ruhinsu shine abin da zai ba su ruhu kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ba kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim alqur'ani shine abin da zai kara wa mutane wato karsashi da ruhi su san cewa su bayin Allah ne da ubangiji subhanahu wataala ya sabar da su a bayan ƙasa dan su fitar da mutane daga cikin duhun jahilci daga cikin duhun kafirci zuwa ga hasken ibadi sayyidina Umar yana cewa lokacin da aka yi nasara aka karye daular farisawa yake gaya wa musulmi a lokacin yake cewa to Allah subhanahu wataala ya ba mu izza da daukaka ta hanyar wannan addinin ne ta hanyar musulunci idan muka ce za mu nemi izza da daukaka ta wata hanyar ba ta musulunci ba Allah zai kaskanta mu kuma wannan abin shi ya tabbata yayin da aka tafi ana neman daukaka a gurin wasu ba Allah ba sai Allah ya kaskanta wannan al'umma sauraka duk inda muke mu rika jin cewa wannan musulunci shine gatan mu ko mu yi tutiya da shi man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan وقال انني من المسلمين kai tutiya da kai musulmi ne a duk inda kake dukkan wani matsayi da ka taka kada ka rika boye boye kada ka rika kakkaucewa addininka ka tsaya ka rike addininka a sanka da addininka sai ka fi mutunci sai an fi daraja ka sai an fi ganin haibanka amma da zarar ka bai da musuluncinka bayan baya ka rika babboyewa kai in ba za ka yi tafiya a cikin arna sai ka yi shiga irin ta arni saboda kakkaje a ce wancan musulmi ne dan arewa sai ka yi ta boye kanka saboda ka a gane kai musulmi ne in ka je guri koda da musulmi ba kai sallama ba ka a ji sallama a ce kai musulmi ne in ana zaure lokacin sallah ba za ka tashi ka je kai ba ka a ce kafir zafin musulunci sai ka zauna haka har lokacin sallah ya wuce saboda ka a tome ka da zazzafin ra'ayi na addinin musulunci to wanda shi mai da bu baya shi yasa ake mana cin kashin da ake mana duk wani abin da zai taso na addinin al'ummar musulmi sai kaga an yi ta akan sa ana suka saboda musulmi zai bori abu duk wani abu da aka ce musulmi zai bora ko da ba zai cutar da abokin zaman ka ba a ya za a yi bore ka amfana baya su ruwa lokacin da aka ce za a kafa bankin musulunci banki ba sai kaga dama kai kudin ka sai kaga dama kai mu'amala da shi amma ka duba yadda aka yi ta kai ruwa rana da wasu suna cewa su ba su yadda ba ina ruwan banki ko conventional bank din ma sai ka gara maka ta zuba kudin ka a buhu kana ajewa ba wanda aka ce sai ya kai kudin sa dole sai da aka yi ruwa rana aka zo aka ce za a yi shari'a musulunci na ce ta shafi musulmi kai da ba musulmi ba ruwanka da ita a ka'idar musulunci shari'a da ake musulmi da wanda ba musulmi dole ya bi shari'a musulunci to amma an rage an ce kai banda kai kaje kai taka kai ma kuna da shari'a ku ta gargajiya ku je ku yi amma duk da haka yana ta rigima ba za a yi ba ka duba anan yanzu kasashen yarbawa da ake magana shari'a panel sun da ake cewa za a yi ka duba yadda suke ta ikururuwa za a maida islamization na Najeriya mai da Najeriya ta koma musulunci yanzu hutu aka ba wa yara a Ramadan din nan wasu jihohi suka yi ka duba har magana ake wa za ka yi jihohin kara to wannan mulakanci ta yadda duk wani abu da ya shafi musulmi yanzu nan za a dinga nuna ku da dan yatsa ana takure muku hanci me ya ja mana mu kanmu mun yi rauni a cikin addinin namu amma da muna rike da addinin duk matsayin da Allah ya baka ka nuna waɗanda suke tare da kai kai fa musulmi ne wa qala innani min almuslimin ka ce kai musulmi ne ba za a yi maka haka ba amma an rena ka duk wani abu kasar gaba ɗaya yanzu kasar mu gaba ɗaya ana tafiyar da ita ne bisa tsarin kirista ba bisa tsarin musulunci ba amma musulmi bai tsaya ya ta rigima akan wannan ba amma shi da an zo da wani abin da ya shafe shi shi to sai a ce ai ba yadda ba saboda shi zai bore ka duba jihohin nan fa da suka ba da hutun nan duk majoritin su duk musulmi ne wanda a tsarin mulkin duniya na demokradiya dama majority ai su ne ke abin akan haka aka gina duk wani wanda yake shugabanci yanzu majority ce ta kai shi ba za ka je yanzu kasashen turai ba ka je ka ce sai sun yi abin da kake so kai a matsayinka na musulmi saboda ba kasa ku bace to a ce inda kuke da yawa ba ku isa ku yi abin da mafi yawa za su amfana ba saboda wasu yan tsirari babu shakka abin da ya ja mana wannan shine bijirewa abin da shine daukakan mu ko an zikirhim mawridun muna bijirewa abin da yake shine daukakan mu sai mun dawo ga addinin musulunci ne sannan daukakan mu za ta dawo Allah subhanahu wataala ya mana da kyau abinda muka yi na daidai Allah ba mu nada abinda muka yi ba daidai ba Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh